Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne masu sauraro shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live, kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Yau Laraba 8 ga watan Fabrairu shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana akan siyasa da shugabanci na gari,
inda a wannan makon zamu yi magana akan yadda ake yawan kama makaman ƴan fasa kauri a Najeriya, domin kuwa ƙarshe hannun matasa irin waɗannan makaman ke fadawa.
Shugabanci ake so, in an samu jajirtattun shugabanni suka tsaya za su yi aiki tsakanin da Allah, kuma suka nuna mabiyansu kowa sai ya yi aiki tsakanin da Allah, duka za a iya yi.
Akwai wani karin magana na China da suke cewa dan kifi zai rube daga kai yake fara rubewa.
Za kuma mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko bisa tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter.
To kamar da Maryam din ta ambata, mun tambaye ku a shafin Facebook da Twitter cewa menene ra'ayinku game da yadda ake cewa ana shiga ko kuma kama makamai a Najeriya, wanda ko kwanan nan hukumar custom sai da ta kama wasu bindigogi.
Sakon farko daga Sada Sa'idu Daura yace yau da gobe shigowa da makamai Najeriya wani babban abin takaici ne, gani yadda haka ne wasu bata gari suke amfani da su wajen aikata miyagun laifuka. Don haka ya kamata jama'a su ƙara ba jami'an tsaro haɗin kai wajen tona asirin duk masu shigowa da miyagun abubuwa Najeriya. Da fatan su ma hukumar custom za ta ƙara sa ido akan jami'anta, gani yadda ake hada baki da wasu ana shigowa da miyagun abubuwa.
Sai Baguda Haruna yace yau da gobe ikon Allah masu shigo da makamai mai Najeriya ba sa kaunar zaman lafiya a Najeriya, saboda talakawa na cikin wani hali, kuma a ce an kawo makamai cikin Najeriya wannan abin Allah wadai ne. To bar gurbin na ƴan Najeriya, to da me kuma ƴan Najeriya za su ji? Kuma jami'an tsaron Najeriya, bar gurbi ku ji tsoron Allah, saboda ba ku da wata ƙasa in ba Najeriya ba.
Sai Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce salam yau da gobe. To na yarda ana shigowa da makamai a Najeriya, amma fa laifi yana ga gwamnati da hukumar custom. Ta yaya za a ce ana shigo da makamai, amma idan ka je iyakokin kasar nan a bakin hanya kurum zaka ga jami'an custom? Dole a ƙara yawan su da kuma faɗaɗa ayyukan su, sannan za a kawo ƙarshen wannan matsalar. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Saifullahi Bello Isyaku Rabdo yace yau da gobe tabbas wannan abin takeici ne da bakin ciki. Ya kamata shugabanni su tashi tsaye dan tabbatar da bincike dan ganin an gano masu hannu cikin wannan badakalar shigo da makamai cikin ƙasa ta Najeriya, tare da hukunci mai tsanani. Yin hakan ne zai tabbatar da yin gaskiya da adalci. Allah ya bamu ikon kiyayewa, amin.
Sai Yahuza Sahabi dan dade Kamba, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace hakika yau da gobe mun dade da sanin ana amfani da wasu gurbatattun ƴan ƙasa wurin shigowa da makamai. Wannan karan dai ne Allah ya tona musu asiri, da wannan muke kira ga ƴan uwa ƴan Najeriya da su zama ƴan ƙasa na gari. Sanin kowa ne duk ɗan ƙasa na gari baya fatan ganin ƙasarsa ta shiga rikici, da fatar Allah ya ƙara baiwa jami'an tsaro nasarar cafke miyagun ƴan ƙasa.
Sai Adam Muhammad Gitse yace yau da gobe lalle kam ruwa a ba sa tsami banza. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta dauki matakin dakile wannan shigowa da ake yi da makamai.
Sai kuma Saifullahi Idris Jikamshi yace wannan ai ba abin mamaki bane, sai dai kuma babban kalubale ne ga daukacin hukumar custom, gani yadda suke nuna sake akan aikin su, wanda hakan ne ke jawo bata gari ke samun damar shigo da makamai a ƙasa. Don haka ya kamata hukumar custom su sa ido sosai akan aikin su don gujewa yin kitso da kwarkwata. yau da gobe a tashi lafiya.
Sai baba Gana Ibrahim Zangon Daura yace tabbas akwai alamar tambaya musamman idan aka yi la'akari da yawaitar harahara a ƴan kwanakin nan. Da fatan gwamnati da hukumomin da ke kula da shige da fice kamar custom da immigration da ma sauran jami'an tsaro da sauran al'umma su tashi tsaye wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar.
Fam Aliyu Muhammad Ibrahim yace salamu yau da gobe. Hakikanin gaskiya tabbas magana shigowa da makamai kasar mu babban kalubale ne ga hukumomin kasar mu. Domin yawan bodojin mu da zaka samu da jami'an custom ba su da yawa. Idan ku kwatanta su da waɗanda hukumomi ba su san su ba ko kuma sun sani amma suke yin buris da su saboda san zuciya.
Sai Idris M Idris da Maturu yace hakika yau da gobe mun dade muna zargin cewa ana shigo da makamai ta barauniyar hanya zuwa kasar mu. Fatan mu dai shine Allah ya tona asirin duk wanda yake daukar nauyi wannan aiki domin hakan cin amanar kasa ne.
Sai Sani Dahir yace gaskiya ya kamata hukumar custom su kara lura da masu wannan mummunar sana'a saboda yadda take tasiri wajen tabarbarewar tsaro a Najeriya. Da fatan su ma al'umma zamu baiwa hukumar custom hadin kan da ya dace wajen dakile wannan harka ta shigowa da makamai ba kan ka'ida ba.
Sai Rulwani Ibrahim London Uba yace salamu yau da gobe. Ni abinda nake cewa kullum shine muddin ba a daina cin hanci da karban rashawa ba to ko shakka babu kulliya ba za ta biya kudin sabulu ba a duk wani mataki da za a dauka.
Sai Abubakar Ibrahim Kawu Girgiri yace assalamu yau da gobe. Hakika har wa yau ana cigaba da shigowa da makamai cikin kasar mu ta Najeriya kuma wannan laifin gwamnatin kasa ta ce da hukumar custom domin rashin samun salary a kodi yaushe da kuma isasshen kudi da allowance. Wannan yasa ake ba hukumar custom mako dan kudi na cin hanci wanda ba sai sun yi bincike ba dan haka kuwa za a shigo da makamai cikin kasar. A ƙarshe sai dai mu fatan Allah ya kare mu daga sharrin duk wani mugu ko dan ta'adda. Amin summa amin.
Sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri yace assalamu alaikum yau da gobe. Kwana biyu ina fatan kuna lafiya. Ai dama da walakin gora amiya. Babu yadda za a yi a ce ƙasa kamar Najeriya tana da matsalar tsaro sannan a ce babu wasu miyagun mutane waɗanda babu Allah a ransu kuma ba sa tuna kiyama waɗanda suke shigowa da makamai su rabawa ƴan ta'adda. To ni a nan kiran da nake wa gwamnati da hukumar custom shine ta yi bincike sosai ta gano masu hannu a cikin shigo da wannan makamai. A yi musu hukunci daidai da abin da suka aikata. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya a yankin mu na arewa da ma Najeriya baki ɗaya.
Sai ɗan baban Yusra Gusau yace assalamu alaikum yau da gobe. Ra'ayina akan shigo da makamai ta barayin hanyoyi a Najeriya domin amfani da su wurin rikice-rikicen addini da fashi da makami har ma da garkuwa da mutane. To ya zama wajibi ga mahukuntan Najeriya duk wanda aka same shi da hannu dumu-dumu ga fasa ƙwarin makamai a yi mashi hukunci ba sani ba sabo ko mai girma ne ko da jagoran addini ne daga cikin addinin Najeriya.
Idan muka koma shafin mu na Twitter @smelengelenge yace kamata gwamnati ta samo na'urar da ake cira ska da ake kira scanner don binciken container saboda zai yi wuya a duba container daya bayan daya.
Sai @ahmad_bajoga yace yau da gobe ni dai kira ga jami'an custom shine ya kamata su sanya idanunsu sosai kan iyakokin kasar don kawo ƙarshen ƴan ta'addan kasar.
Sai daga ƙarshe Albakira Daurawan yace muna addu'ar duk wanda yake da hannu a wajen safaran makamai Allah yi mana maganin sa.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Barmiji abinda dan iya zai ce game da yadda ake yawan kama makamai a cikin kasashen mu musamman Najeriya.
Dan iya na gani na yau yace dama tunani na shine ina zan same ka ne takamaimai don ina da damuwa game da yadda a kasar nan yanzu ake ta kama makamai musamman ma dai Najeriyan mu da aka san a ƴan kwanakin baya aka dinga shan ruwan bamabamai ta yadda aka dinga ta'asantar wa tsakawunan al'umma ko ta ko ina wadda ba wani wanda zai so a yi maimai na irin wancan ta'addancin da sai dai mu bar waɗanda suka aikata shi Ubangijin samai. Ko da yake dai kuma damuwa ta ita ce idan an kama irin waɗannan makamai sai ka ji shiru har ma wasu su dinga ai ba komai. Alalin kuma da irin waɗannan makamai ne ake jefa ƙasar cikin gwarmai kuma matasan mu ne ake baiwa kuɗi ko kuma wata kyauta mai mai. Kuma abin damuwar ita ce masu tura matasan su yi wannan ta'asa na dafa da manyan mukamai har ma idan an yi wannan ta'annati sai ka ji suna kiran matasan sannun ku jarumai. dai nace gaskiya dai dan iya wannan matsala ce babba ga wannan kasa saboda karfin tattalin arziki da ci gaban kowace kasa fa na dan fare ne akan matasa amma mu a Nigeria an maida matasan murijiyar yasa Allah lalata tarbiya da tunanin su don kada su fahimci ina ma duniya ta dosa shi yasa idan an yi fasa kaurin makamai zuwa cikin wannan kasa matasan akan damkawa don su aikata mummunar ta'asa ba dan komai ba sai dan kawai wasu mutane tsiraru su cimma burin su na siyasa don su ba su da wata damuwa koda kuwa matasan kasar za su na kasa saboda dama kullun su burin su jin dadin rayuwa ga matasan wannan kasa ya kara nisa kenan idan dai su sun samu abin da suke nema to tabare sauran yan kasa su rasa dan yace to in haka ne ai lokaci yayi na ikar da zamu ga yawo matasan kasar nan su farka su daina yadda da wasu yan kasa makiya talaka suna jefa su cikin wannan mummunar harka ta kashe kashe ko kuma mu ce sara da suka wanda ke jefa kasa cikin jafa'i har ma ta bar wasu marasa karfi su yi ta kuka wato yanzu idan wani ya ba su makami yace su je su yi kisa ta hanyar sara ko duka sai su fito fili su ga mai mu kan ba ma iya wannan harka ta aika aika saboda haka duk mai kudin da ke son tura wani matashi yayin wannan aiki na halaka sai su ga mai ya nemo dan shi ko dan uwa shi ma idan ya so ya ji a jika watakila irin wannan fito na fito ne zai magance wannan matsala har ma matasan kasa su dinga shan addu'o'i da addu'ar alasan barka
To wakilin Hassan Maina Kaina a Abuja ya tattauna mana da wasu bayin Allah dan gano ina matsalar shiga da makamai kasashen mu da har ake kamawa take ne sannan kuma yaya za a yi maganin lamarin
Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe daga nan dakin watsa shirye-shiryen mu dake Abuja babban birnin tarayyar Najeriya a yau ina tare da manyan baki akwai daga gefe na dama akwai Alhaji Sabo Imamu Gashiwa akwai Alhaji Hassan Gimbo Ahmad da kuma Alhaji Adamu Yaro Fatuskun Alhaji Sabo a cikin minti 1 da rabi ko minti 2 ina son ka magana dangane da yadda makamai ke shigowa kasashen mu musamman a wannan lokacin da muke ciki
to jama'a assalamu alaikum a hakikarin gaskiya kowa ya san abubuwan ta'addanci da yake faruwa a kasar mu musamman a yankin mu na arewacin Najeriya an samu matsaloli wanda ba a rana guda suka faru ba sannan a hankali ana ganin su kadan kadan har abubuwan suka karfi musamman kuma yakin da aka samu a kasashen makota na Mali da Libya da kuma tawayen arewacin Niger lokacin da aka yi na baya to wannan ya bada dama kusan mutane sun mallaki makamai ba da izinin hukuma ba kuma saboda bododin mu babu tsaro cikakke aka ringa shigowa da makaman nan cikin kasa kuma rikice-rikice na addini da kabilanci da kuma yan siyasa suke amfani da matasa duk da wannan makamai suke amfani to wannan ya karawa watsa makamai a hannun mutane kuma wannan rikici da yazo na arewa maso gabar na yankin mu shi ma ya kara karfafa mutane sun mallaki makamai
Alhaji Hassan Gimba idan na dawo gare ka kai ta yaya kake ganin yadda makamai ke shigowa kasashen mu a irin wannan lokaci
eh to ai kamar yanda shi wanda ya magana na farko din haka ne akwai fadan Libya ya sa makamai sun gangaro da Somali din to kuma ko kwanan nan ba manta ba an kama bindigogi wajen 600 da kusan 700 ma dai ba mu da security ingantacciya boda to wannan ba karamin illa yake ba ga hana shigo da makamai cikin kasa
Alhaji Adamu Yaro Fatuskun idan muka duba yadda makamai ke yaduwa a kasashen mu musamman wannan yanki namu kai ta yaya kake kallon al'amarin
to alhamdulillah kamar yadda wanda ya gabata ya bayani lalle makamai sun bazu wadda sakamakon wannan yaduwar makaman yan ta'adda suka sake samun fili na cin zarafin mutane da kuma fadada aikin su to a hakikanin gaskiya kalubalen jami'an tsaro da kuma especially custom wadda suke kan border in ka duba mu mutanen da muke are northeast bordodin mu muna da Cameroon Chad Niger lalle in an yi fada a Libya bindiga sun watsu
aba daga sama ne za su zubo daga Libya zuwa Najeriya ba sai an biyo ta bododi saboda haka dole kalubalen jami'an shige da fita su dauki mataki su ga cewa duk abin da zai shigo kasan nan kar a ce a an dauko shinkafa an dauko waye a yi bincike sosai da sosai in sun kare wayannan bododin namu insha Allah za mu samu sauki kuma za a samu sauki ta gefen wannan ta'addanci
Allah ya sa waka fanda wa gare ka bari jira malmala san gimba kwanan nan babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Protai ya gaya mana cewa Najeriya tana da wannan abin da ku turawa ke cewa porous border Alhaji Adamu Yaro yana magana akan wato jami'an shige da fice kaman ya kamata su kara zagi damtsi wurin kula da wannan kan iyakokin namu kana ga yawan jami'an tsaro da suke kan bodojin mu ya kai a ce sun dakile shigo da makama cikin kasar nan
ka san shi border din ba wai point daya bane ba wai waje daya bane na shiga ko fita
zaka ga jami'an tsaro din yanda ya kamata kan border amma ta koina za iya shiga
amma kuma akwai hanyoyi da dama ta jajizuka da za shiga barauniyoyin
hanyoyi
so su jami'an tsaron gaskiya ba su kai wannan yawan ba dole ne a samu banda ga inda suke wajen shiga a samu wanda suna patrol suna bin kan border su je su dawo inda kowane waje zaka ga akalla tsakanin minti 20-30 za su wuce da juna sannan a samu su helicopter da suna shawagi a samu suna gani masu bin wayannan hanyoyin in ba haka ba abun da zai yi ba
na'am Alhaji Sabo duba da matsalar tattalin arziki a Najeriya kamar yadda Alhaji sai yake kawo shawaran jama'a a samu masu sintiri daga sama da ƙasa a nan kaman arewa kenan ta kudu kuma kila a samu ta ruwa kana ga tattalin arzikin da ake fama da shi a Najeriya zai bari ai wannan abu
a kwarai kuwa ne ina ganin zai yi har ma ya wuce inda aka samu tsari na gari domin akwai ƙasashe wanda ba su kai Najeriya arziki ba yanzu ka duba Ethiopia ƙasa ce talaka ƙasa mara abin duniya ba ta wuce jihar Niger ba girmanta amma suna da tsari na tsaro na ruwa da na bododin su kamar yanda turawa suke da tsari cikakke haka Ethiopia suke suna da kyamarori jami'an tsaron su kusan abubuwa su ba ka ga soja yana yawo da bindiga a kasar ba amma kuma kusan in ka jifta da wani abu na rahin gaskiya cikin minti 1-2 za a tada ka to kaga ya zama to sun yi tsari mai kyau saboda ka Najeriya muna da kudin da za a iya kyautata tsaro sai dai harkar nan ta cin hanci da rashawa da babakere da abin da aka cire kudi a yi sai ka ga ya gagara amma hakikanin gaskiya in aka yi tsari mai kyau aka yi amfani da hanyoyin zamani za a yi dakile wannan hanya
Alhaji Adamu Yaro Fatuskun kamar yadda yake cewa an yi tsari mai kyau za a dakile wannan kana ganin tsarin zai yiwu a kasar nan
zai yiwu ko kuma zan ce ma an dauki turban yi misali yanzu shugaban shige da fice na kasa Colonel Amir Ali alhamdulillah in ka kula daga hawan shi zuwa yau an samu canji wanda ba za su misaltu ba wanda bai daɗin nan ba ta jirgin sama da an sami wani container wanda dauke da makami so kaga wannan duk wani aiki shugabanci ake so in an samu jajirtattun shugabanni suka tsaya za su yi aiki tsakanin da Allah kuma suka nuna mabiyan su kowa sai ya aiki tsakanin da Allah duka za a iya yi ka duba kamar yadda na faɗa gurin Coston Hamidu Ali ai kaga yanzu ana samun canji na shige da fita kain da nayi to muna kira ga sauran da kar su duba kansu su duba ƙasa su tsaya su yi aiki tsakani da Allah su kare martaban ƙasar nan in sun yadda kan wannan to insha Allah duka abu ne mai sauki
Alhaji Hassan Gimba idan muka duba wannan batu da shi Alhaji Adamu Yaro ya tabo duba da yadda matsalar cin hanci ta yi wa ƙasar nan ka tutu kuma waɗannan makamai da Alhaji Adamu yake magana kan su ai ba ma a bura din aka kama ba Allah ga an shigo da su cikin ƙasa ne aka kama su kana ganin akwai wani kazar-kazar a bangaren hukumar jami'an shige da fice da sauran jami'an tsaro na dakile irin waɗannan matsaloli
to shi abun Najeriya gaskiya sai dai a dukufa a ta addu'a domin wannan ci hanci da rashawar nan ya riga ya shiga ko ina kuma sai kaga kamar yanzu shi alal misali shugaban kasa Buhari fi sabilillah an ka duba sama din sai kaga kusan shine wanda ya fito da kansa ba wai babu waɗanda za su taya shi wannan yakin ba mun ba nemo su ba ba zakulo su ba ba dauko su ba to yanda da ake da farkon zuwan sa kan kowa ya tsorata an yi jin kowa Najeriya ta fara daukan seti daga ba sai aka ga shi kadai ne shi din kuma yana can sama abin da ke faruwa a ƙasa baya sani wayanda suke kasa din kuma sai abun gidan jiya ta dawo har ma yana so yafi na da. To wannan kalubalen da ke gaban Najeriya kenan.
Alhaji Sawai Ahmed Gashiwa, kaji Alhaji Hassan ya ce har ma abun gidan jiya ya dawo kuma yafi na da. A matsayin ka na wanda kake bibiyan al'amura a Najeriya, kana ganin abun gidan jiya da ya dawo yanzu yafi na da?
Tabbas ina goyon bayan maganar da ya faɗa 100%. Lokacin da wannan gwamnati ta zo, mutane sun tsorata domin mun yi campaign da za a yi gaskiya, za a gyare-gyare, kuma da kan wannan talakawan Najeriya suka fito suka kafa wannan gwamnati. Kuma hakikanin gaskiya ko akan titi jami'an tsaro masu karɓar naira 10 naira 20 sun dan tsawaita zuwa wata 1-2, in ka ce wannan fa lokacin canji ne ba sa karɓa. Amma da suka ga ba zaƙulo wanda za su iya yin aikin ba, an bar gurɓatattun wa'incan jami'an tsaro da shugabanni na hukumomi na baya wanda suka yi wani almudahana, su suke yi suka ci gaba suka dora da kan yanda suke yi. Yanzu har yana nema mafi na wancan, domin a wancan har ka kashe mu raba aiki. A yanzu ko a zaluncin ma sha kai kaɗai suke kayansu. To kaga wannan babu ci gaba a ciki.
Alhaji dan haka ne.
To Mallam Hassan, alal haƙiƙa dama haka tsarin gwamnati take. Na yi magana a baya ne misali da hukumar custom cewa sun samu shugaba jajirtacce mutumin kirki. So sauran na baya suna kamantawa saboda jajircewansa. To alal haƙiƙa an zo an yi samu gwamnati ƙarƙashin jagorancin Buhari, shi Hamidu Alima da kake gani daga cikin gwamnatin Buhari ne, irinsu akwai. Lalle ba zai yiwu a samu 100% ba, amma mun sani shugaban ƙasa yana iya ƙoƙarinsa ya kawo mutanen kirki kuma su gudanar da aiki cikin amana. To kirana ga sauran mutanen da suke kewaye da shugaban kasa wanda suke taya shi aiki, lalle su ji tsoron Allah, su kamanta gaskiya, domin wannan shine manufar shugabansu. In kana da shugaba mutumin kirki wanda yake kirarin gaskiya, dole ka zo kai gaskiya dan ka kare mara mutuncin shi. In kai sabanin irin aqidarsa, to cin amana ne. So dai muna kira da duk wanda yake da mukami da kuma ruwa da tsakiya wannan gwamnatin, lalle ya jajirce kamar yadda shugaban kasa ya jajirce, mu gudu tare, mu tsira tare.
Alhaji Hassan Gimba, idan muka duba alhamdulillah kasancewar dukkan kuɗin nan kun fito ne daga shiyar Arewa maso gabas. Idan muka duba illar shigo da makamai cikin kasa, musamman ku da ku fito daga wannan shiya din, an ga dai babbar illa guda ɗaya ta yatar zumar 'yan Boko Haram. A irin tunani da lissafinka bayan rikicin Boko Haram, akwai wasu illolin da kake tunani ko kuma kake jin shigo da haramtattun makamai bisa hanyoyi da ba bisa ka'ida ba suke taka rawa wurin kawo barna da kuma ta'addanci a cikin ƙasa bayan rikicin Boko Haram?
Aye, to kaga talauci. Yanzu yarinyar da aka kama jiya ta zo ta yi ƙunan bakin wake, naira 200 aka bata. Yanzu in ka bibiya sai ka ga kan cewa sai ta yi wata 6 bata samu naira 200 dungule ba. A shiyan Arewa maso gabas nan akwai wanda shekara guda cu za ta wuce bai samu 5,000 dungule ba. To idan ba an yi wani abu game da talauci ba, banna ko babu makami, wani zai kirkiro makami da katako ya je shi ya banna ba shi kuɗi. To dole ne a duba yanayin talauci a ga kuma inda za a dakile ta, mutane zamanto suna amfanan kansu da kansu. To wannan zai yi maganin abubuwa da dama.
Alhaji Sabi Imamu, kaji Alhaji Hassan Gimba ya ce abin da yake zugugita shigo da makamai cikin ƙasa daga ƙetare shine talauci. Idan muka dauki talaucin na kashin kansa a shiyar Arewa maso gabas, shin kan laifin su wane ne?
To din da aka je da aka dawo harkar talauci, su shugabanni ne, su ne a gaba, su za a zarga. Duk da wasu daga cikin hukumomin su ba a tare an zama ɗaya ba, masu mulkin suna kokari irin nasu, amma mafiya yawan su sun gaza wajen kirkiro hanyoyi na yaƙar wannan talauci. Na farko dai yaƙi da talauci ilimi, wanda ya iliminsa zai ba shi damar ya kirkiro kansa aikin yi. Na biyu, muna da harkar noma da kiwo da muka gada tun iyaye da kakannu. To dole hukumomi su yi tsari na tallafawa mutane a wannan domin su riƙe kansu. To an yi rauni ta wajen kula da wannan abubuwa.
Alhaji Adam Yaro, kafin na zo gare ka, Alhaji Hassan, yi min bayani akan batun da ake cewar mahukunta suke da wani kaso na laifin wannan talaucin da ke haddasa irin waɗannan miyagun laifuka. Idan aka ce mahukunta, misali akwai matakai na gwamnatoci, akwai na tarayya, akwai na jihohi, akwai na ƙananan hukumomi. Kwanakin baya hukumar kula da ƙididdiga ta Najeriya, wato National Bureau of Statistics, da kuma Majalisar Dinkin Duniya ta ce Arewa maso gabas nan ne inda talauce kowanne samun gindin zama a Najeriya. Idan aka dauki matakan gwamnatoci misali aina kake dora laifin wannan halin koyin kula da har ya sa talauci yayi katutu kuma ya haddasa wannan ja'iba na shigo da makamai.
Na'am, na farko dai zaka ce shugabanci. Akwai wani karin magana na China da suke cewa dan kifi zai rube daga kai yake fara rubewa. Idan ka samu shugaba na gari to lallai zai san yanda zai wa jama'a zai buda musu hanyoyin da za su iya kula da kansu. To amma matakan gwamnati ni in a ra'ayina ne wannan wani abu ne daban, amma a ra'ayina ne jihohi ma ba su da amfani domin su yi nisa daga talaka. Local government ta fi kusa da talaka, to su ya kamata a karfafa. Idan duk mutane wanda sun jajirce sun san aiki suna da ilimi daga sai su kowa koma local government ɗinsa. Gwamna misali da yake kokon neman gwamna yazo shine chairman na local government kuma ta fi kusa da jama'a. To in aka samu kudi to nan ne za a ga aiki kuma jama'a su san ana aiki. So ni ina ga duk matsalan ka sannan ma jahohi ne idan ba jihar da ta yi sa'a ta samu gwamna na gari ba.
Alhaji Adamu Yaro, kai da kake kana bubuga siyasa ka ji abin da mallam sai ya faɗa. Idan muka duba irin wannan matsala na shigo da makamai kuma galibi an fi amfani da su a jahohin misali me abin yi?
To abin yi dai abokan tattaunana duk sun yi bayani. Gaskiyar magana shine sai mu ce mu gabar maso arewa maso gabar lalle gwamnoni shine shugabannin jahohi. Duka inda wannan matsalan take babban kalubale a rashin abin yi ne. In ni ina da abin yi, Mallam Hassan kana da abin yi, Mallam Hassan yana da yi, Mallam Sabo yana da abin yi, ba mu da lokacin da za mu yi wani tunani na yin ta'addanci. Amma gwamnatoci ba za a ce babu ba, wayansu suna yin sa'a suna samun shugabanni wadda sai a kirkiro a ce za ku, misali za a ce an tara matasa za ku ya musu sana'a, shikenan an dauke ku an ce a koyi sama na sai a ce an ba ku 20,000 ko 10,000. Shi ma wanda aka dauke shi facilitator din tunanin abin da zai samu ne, baya tunanin abin da zai sawa kan yara. Gwamnati kuma ita ba ta da ba damuwanta bane ma a dai fitar a jarida record a ce ana yi, ko kuma a tara mutane a ce an ba da keke nafe ko an ba da mashin guda daya, wannan baya cikin hanya. Misali ni mutumin jihar Yobe da na fito da jihar Yobe, Allah ya mana arzikin kasa wanda Yobe za ta iya ciyar da Najeriya. Idan ka zo Gashuwa muna da filin noma na shinkafa da alkama wanda gwamnati idan ta bude wani gurin koyawa matasa noma na alkama da shi za mu iya ciyar da Najeriya. Haka in ka zo Fika, in ka zo area Gada kan gaji, ga ruwa nan Allah ya yi, ga kasa mai albarka. Amma sai ka rasa me tunanin gwamnati, ba a ma'aikatu ma na noman ma sun riga sun mutu, babu tractor, babu wani initiating akan yadda za a taimaki mutane masu. To waɗannan irin waɗannan gaskiya gwamnatoci ba su da tunani mai kyau akan mutanansu. In dai gwamnati za ta dawo ta yi tunani akan mutananta, wallahi wata jihar ma za ta daina shauraran grant dan ta bar arziki a ƙasa tana neman easy money, kuɗi mai sauƙi.
Mallam Sangin ba bari karfe mana wannan shirin. Idan muka duba irin barnar da shigo da harwantattun makamai suke a cikin Najeriya, a tunaninka ya girman wannan matsala take?
Ai Allah dai ya kyauta, amma makaman nan da suka shigo suka wuce ko ina, wato zuwa gaba sai dai kawai abin da Allah yi. Misali da na baya nan shine a nan a Port Harcourt na san wanda akwai za a bashi 5,000 a ce je kashe wani don makaman sun yawa. To duk dai har yau dai matukan akwai talauci, makamai kuma na shigo, wato banna bai zai rabu ba. Amma idan kowa zai iya rike kansa, zai iya kula da wanda ya kamata ya kula da shi, to tunanin banna ma bai zo mishi ba. So makaman ma ba za a shigo da su domin za a rasa wanda za a bai wa ita aikin banna da su. Wannan shine illa din da nan.
Masu sauraro duka kuma a madadin Hassan Gimba Ahmad, Alhaji Sabo Imamu Gashawa da kuma Alhaji Adamu Yaro Fatusku, Hassan Maina kaina ke salama da ku daga nan ɗakin wasu shirye-shiryenmu da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum.
To alaikum assalam Hassan mai na kaina mun gode sosai da wannan tattaunawa Maryam da Safina tukunji dai tattaunawa matasa da kuma maganar yanda makamai ke fadawa hanin matasa karshe su zama su suke ba kansu illa da shi. To amadadin
Maryam Bashir Bagaji
da Safina Sada Sodengi
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara amadadin shi Daniel Brown wanda ya jagoranci shirin da engineer mu ne Pascal Valerius Jarmai shine ya hada mu da ku ta Facebook live a kasance da mu a wani sabon shirin na yau da gobe idan Allah ya kai mu. Masu wasanni ba ta kyale ba, ɗan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba.